lamarin na sace ɗan matan ya faru ne a ranar 14 ga watan Afrilu ta shekara 2014 kuma tun lokacin ake ta cece kuce akan lamarin a Najeriya tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da tsohuwar babban darakta na hukumar tashoshin ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman da wata ƴar fafutukar kwatuwa mata ƴanci Aisha Yusufu sun kwashi shekaru hudu suna gudanar da zanga-zanga a ƙarƙashin maudu'in Bring Back Our Girls domin matsawa gwamnatin lamba ta kwato ƴan matan wani abu da uwar gidan shugaban kasar Amurka a lokacin Michelle Obama ta bi sahun kasashen duniya na neman a dawo da ƴan matan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu wasu da dama daga cikin ƴan matan amma har zuwa yau akwai 98 waɗanda ba a san inda suke ba shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta yayi bayani cewa
mu har yanzu muna cikin zulmi muna cikin tunani wanda ya fi misali siyasa ma iyaye jiyawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru saboda tunani da sauran abubuwa da wanda ba soki bane iyaye su samu kansu a cikin cewa ƴaƴansu ba mutuwa ba amma suna hannuwansu mutane wanda har ma sun fi karfi gwamnati to gaskiya abu ya dame mu saboda ni a zamanan na shugaba ni na gan cewa wannan abin da ya faru da har yanzu da ba iya an samu magani sa ba ina gani ba gaskiya ake yi ba in ba haka ba Najeriya ta fi karfi wannan
a baya ministan shari'a Abubakar Malami ya fito ya ba iyayen da kungiyoyin fafutukan kwato ƴan matan karfin gwiwa cewa gwamnati za ta iyakacin kokarinta
abu mafi ala shine fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samu waɗannan ƴan matan kuma tana ƙarfafa matakai tana ɗauka ingantaccin matakai tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska
ita kuwa tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da ta jagoranci zanga-zangar a baya ta amince cewa akwai gazawar gwamnati a lamarin
in the movement we over time realize that it is the failure of governance that resulted in the abduction of our Chibok girls.
Wani abu da daya cikin jigajigan masu fafutukar Aisha Yusufu ta tsokace akai a wannan lokacin
muna gani idan ba a hukunta mutanen da suka yi sakacin nan ba to za a ƙara yi ne kuma abu ne da ba masu kuma banda haka akwai wanda suke kudin da ya kamata a ba a siye makami da sojoji za su yakin nan da shi har mu samu nasara da kuma wanda suka kamata su kawo mana ƴan matan Chibok din duk ba su yi ba kuma ya kamata a hukunta su yadda ya kamata because ba yadda za a yi sojoji ba a ba su makamai ba kuma an ce su je su fada ya za su fada
wasu cikin ƴan matan sun samu tallafin karatu har kasar Amurka inda watan Mayu na bara Lydia Pogo ta samu digirgir a fannin gudanar da ayyukan dan adam daga jami'ar Kudu maso gabashin kasar Amurka hakan ya zo ne bayan ta kammala digirin farko a fannin shari'a da kimiyyar siyasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya